sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka Almasti Garba. Da sauran abokan aiki nike farin cikin kasancewa da ku a wannan sabon shiri na daren yau Juma'a 23 ga watan Disamba. A yayin da mabiya addinin Krista a fadin duniya ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan Kirsimeti a ranar Lahadi mai zuwa, mazauna babban birnin tarayyar Najeriya Abuja na kokawa a game da hauhawar farashin kayayyakin masarufi. Sannan ƴan asalin kabilar Igbo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya sun nuna matukar fargaba kan zuwa yankunansu don yin bukukuwan Kirsimeti sakamakon matsalolin tsaro a yankin. Dumajin lalan kifi a jihar Enugu sun nuna damuwa kan rashin cinikin da suke fama da shi a fuskar shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafiye da rahoto na musamman. Muna kuma tafa da labaran wasanni, to amma kafin nan ga Ibrahim Ka Almasti Garba da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Sashin tabbatar da yancin addini a matakin ƙasa da ƙasa na Amurka ya yitar da hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan yari da aka yanke ma wasu mata biyu mabiya addinin Baha'i a ƙasar Iran. Duka matan biyu, Vamai Sabet mai shekaru 69 da Fariba Kamala Badi mai shekaru 60 sun ma yi shekaru 10 a gidan yarin daga shekara ta 2008 zuwa 2018 tare da wasu mutane biyar daga al'ummar Baha'i ɗin ta Iran. Sashin tabbatar da yancin ɗan adam ɗin ya ce tsare mutanen bakwai ya biyo bayan irin hidimomin addini da na zamantakewa da matan ke yi a cikin al'ummar ta Baha'i a ƙasar Iran. Zaluntar Vamesh Sabet da Fariba Kamala Badi da gwamnatin Iran ke yi babu ƙaƙƙautawa shine na baya-bayan nan a matakan murƙushe addinin Baha'i wanda gwamnatin Iran ta shafi shekaru 10 tana ɗaukawa, a cewar Sharon Claiborne, kwamishinar sashin tabbatar da yancin addini a duniya. Hukumomi a Pakistan sun ce yau Juma'a wani ɗan ƙunar baƙin wake wanda ke tafi cikin wata mota ya tarwatsa kansa a wani wurin duba ababen hawa a Islamabad, babban birnin ƙasar, inda ya halaka wani ɗan sanda baya ga wasu mutane 10 da ya raunata. Nan da nan, haramtacciyar ƙungiyar Taliban Shiyar Pakistan ta Tehrik-i-Taliban Pakistan TTP a takaice ta ɗauki alhakin kai harin, tana mai cewa wani mambanta ne ya kai harin. Suhail Zafar Chatta, mataimakin shugaban 'yan sanda na birnin Islamabad, ya gaya ma manema labarai daura da inda al'amarin ya faru cewa an tsaida wata motar da ake shakkar take-takenta a wurin duba ababen hawan. Aka shiga binciken mai motar wanda ke da dogon gashin kai sai kawai ya tayar da bama-bamai. Kasar India ta fara gwajin COVID-19 ma fasinjojin jiragen sama da ke isowa daga wasu kasashe. An ɗau wannan sabon matakin ne yayin da China, makwabciyar India, ke fama da yaduwar cutar. India ta yanke shawarar yin gwajin ma kashi 2 cikin 100 na fasinjojin da ke isowa daga kasashen ƙetare ɗin. Bisa ga wani rahoto na jaridar Times of India, hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta farar hula ta gaya ma kamfanonin jiragen saman cewa suke da alhakin zaɓar fasinjojin da za a kai wajen gwaji a tasoshin jiragen saman. A halin da ake ciki kuma, ƙungiyar jami'an kiwon lafiya a India na kira ga jama'a da su je a musu rigakafin ƙarfafa garkuwar jiki, su riƙa sanya maski cikin jama'a, kuma su ƙaurace ma cunkoso. Ko ba komai, ai rigakafi ya fi magani, a cewar ƙungiyar a wata takardar bayani. Ma'aikatar tsaron Burtaniya yau dinnan jama'a ta bayyana a bitarta ta bayanan sirri kan Ukraine cewa an gabatar ma shugaban Rasha Vladimir Putin wasu tsare-tsare na faɗaɗa rundunar sojin Rasha da wajen kashi 30 cikin 100, wanda hakan zai sa adadin sojojin ƙasar ya kai miliyan 1.5. Ma'aikatar ta tsaron Burtaniya ta ce an gabatar da wannan shawarar ce ranar Laraba, kuma a ta bakinta ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya bayyana cewa faɗaɗawar za ta shafi burgit-burgit aƙalla 2 a arewa maso yammacin Rashar, waɗanda za a faɗaɗa su zuwa rundunoni. Ministan tsaron na Rasha ya kafa hujjar wannan shiri ta wajen nuni da abinda ma'aikatar tsaron ta Burtaniya ta kira barazanar da wai aka ce shigar kungiyar NATO da kasashen Finland da Sweden za su yi za ta haddasa. A ƙarshe hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA za ta kaddamar da bincike kan yadda aka yi sanannen kukunan na ƙasar Turkiya Nasret Kapçe wanda aka fi sani da Salbay ya samu shiga cikin filin wasa bayan da Argentina ta yi nasara kan Faransa ranar Lahadi har ma ya samu riƙe kofin duniya wanda hakan ya saba ma ka'ida matuƙa. A shafin yanar sadarwar hukumar ta kwallon kafa ta duniya an kira kofin ɗaya daga cikin abubuwa mafiya daraja a fannin wasannin motsa jiki wanda masu hurumin taɓa shi sai zaɓaɓɓun mutane waɗanda suka haɗa da mutanen da suka taɓa yin nasara a gasar FIFA da kuma shugabannin ƙasashen duniya. FIFA ta ce ta fara ta bakinta binciken yadda aka yi wasu mutane suka iya shiga filin alhalin ba su da hurumin hakan bayan bakin rufe wasa a dandalin wasa na Lusai ranar 18 ga watan nan na Disamba. Ta ce da zarar an kammala nazarin al'amarin za ta ɗau matakin da ya dace na cikin gida.
Ibrahim ka almasi garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da majiya addinin Krista a fadin duniya ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan Kirsimeti a ranar Lahadi mai zuwa, mazauna babban birnin tarayyar Najeriya Abuja na kokawa a game da hauhawar farashin kayayyakin masarufi wanda masana ke dangantawa da tsadar dala akan naira da kuma karancin man fetur da ya hana wasu tafiye-tafiye kamar yadda aka saba a lokutan bukukuwan shekarun baya. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana.
Masu bibiyan al'amura na cewa bikin na bana ya zo cikin wani yanayi a Najeriya sakamakon hauhawar farashi a canjin kuɗin dala akan naira da karancin man fetur waɗanda suka shafi rayuwar al'umma ta yau da kullum. Tun a watan Nuwamban da ta gabata ne hukumar kididdiga ta Najeriya wato NBS ta fitar da rahoton da ya nuni akan ƙarin da aka samu a hauhawar farashin kayayyaki daga so 21.47 cikin 100 adadin da ya kasance mafi yawa cikin shekaru 17 da suka wuce. Kamar yadda masanin tattalin arziki Dr. Isa Abdullahi ya karin bayani.
To a zahirin magana dama farashi yana haurawa duk ƙarshen shekara musamman bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara. To amma ta bana gaskiya hawa-hawar ta zo da zafi sosai la'akari da wasu abubuwa manya-manya da suka faru a tattalin arzikin kamar haka. Idan muka dauki shekarar da ta wuce za mu ga canjin farashin naira da dala ƙarƙari bai wuce naira 500 ba. Yanayin yadda farashi ya canja naira yanzu kafin ka same ta sai ka da wajen 700 da wani abu. To kin ga yadda dala ta tashi ta yi tsada to haka farashin kayayyaki za su tashi musamman waɗanda ake shigowa da su daga waje. Kuma mafi mahimmancin abinda muke shigowa da shi daga waje yanzu man fetur. To tunda farashin sa yayi wannan tashin duk zai shigo cikin ƙasa da wannan tsadar. Yanzu an shafa watanni masu yawa ba a samun man fetur din nan a wadace. To man fetur din nan ko da shi ake ayyukan noma da su ake ayyukan sufuri duk yanzu ka dauki farashin sufuri inda da ake tafiya a naira 1,000 to yanzu sai ka ba da 2,000 ka je waje.
A duk shekara akan samu ƙari a farashin kayayyakin abinci da kusan kaso 150 a lokutan bukukuwan ƙarshen shekara. Masana sun ce ƙarin da ake gani a farashin kowace litar man fetur da na diesel baya rasa nasaba da ƙarin buƙatun tafiye-tafiye da 'yan ƙasar ke yi sakamakon gabatowar bukukuwan Kirsimeti. Da muka ziyarci kasuwannin Otako Wuse da Garki duk a birnin Abuja, wasu 'yan ƙasar sun bayyana ra'ayoyinsu a game da farashin wasu kayayyakin masarufi a daidai wannan lokaci.
Suna na Vera Baba. Gaskiya kayan sun dubu yanzu. Tumatur ma yayi tsada da yawa kamar yanzu din siya wannan da muna siye shi kamar 2000 amma yanzu sai an ce 28 da na taya yanzu kuma sun ce 26. To gaskiya kaya sun kara kudi da yawa. Kazuna ma da nazo siya kudi sun kara. Akwai wanda sun ce sun siya ma 1,900. Kaya sun yi tsada saboda wannan Christmas.
Suna na Muhammadu Salah Abdullahi. gaskiya tuniki ba dan ba mu taba ganin shekara irin ta wannan lokacin ba kowa kuka yake ba ma ni kadai ba inji a halin da muke ciki yanzu ba wanda kudi ke hannun sa yanzu kamar irin da baya ba kudi baya moving
sunana lawai mulin fashi to gaskiya hada-hada da ake yanzu alhamdulillah ana samu passengers suna zuwa daga nan muna daukar 2500 zuwa Kano daga nan zuwa Katsina ma muna daukar 2500 saboda muke samu magana mai ne shi yasa mun kara farashin matsala abun
Shamsiya Hamza Ibrahim murya Amerika daga Abuja Nigeria
A gaida Shamsiya yan asalin kabilar Ibo dake yankin kudu maso gabashin Nigeria yankin da ya shafa ma da tashe-tashen hankulan yan kungiyar IPOB na nuna matukar fargaba kan zuwa yankunan su don yin bukukuwan Kirsimeti sakamakon matsalolin tsaro a yankin wakilinmu na Niger Delta Lamidi Abubakar ya aika mana da rahoton
Yan kabilar Ibo da ke sassa daban-daban na Najeriya na nuna shakkunsu na zuwa yankin kudu maso gabashin Najeriya domin gudanar da bukukuwan Kirsimeti da na sabon shekara sakamakon rashin tsaro da ke dadda yin katutu a yankin na kudu maso gabashin Najeriya da hakan kuma naji ta bakin wasu yan kabilar ta Ibo da ke son yin tafiye-tafiye kuma ga abin da suke cewa
I am here I don't have any plans to travel in the south east to celebrate Christmas and New Year.
Wannan tana cewa ina birnin Fatakon a yanzu amma kuma ba ni da halin iya tafiye-tafiye musamman a yankinmu na kudu maso gabashin Najeriya domin gudanar da bukukuwan Kirsimeti da na sabon shekara sakamakon halin rashin tabbas dangane da tabarbarewar tsaro a yankin namu haka kuma wasu yan bindiga da ba mu san ko su wane ne ba sun halaka muna mutane da dama musamman a jihohin Imo da Enugu inda lamarin ya fi kamari matuka muna kira ga hukumomin tsaro da su kara daukar matakan da suka dace kuwa wannan dake da suna Daniel yace
I want to talk about myself we cannot travel without security no security anywhere
yana cewa ne ra'ayina ina matukar son yin tafiye-tafiye musamman a bukukuwan Kirsimeti da na sabon shekara a gida amma dai babu hali sakamakon tabarbarewar tsaro kashin tsaro dai ya gallabi yankin kudu maso gabashin kasar kuma gashi babu kyawun hanyoyi kuma babu kudi sannan babban batun shine na rashin tabbas domin kuwa dan bindiga za su iya sace mutum kuma bayan sun sace shi an biya kudin fansa daga bisani sai su halaka shi kungiyar nan ta IPOB dake rajin ballewa daga Najeriya dan kafa kasar Biafra da shi ake zargi da kai hare-hare a sassa daban-daban na kudu maso gabashin kasar da haka kuma na tuntubi wani kusa a cikin kungiyar ta IPOB musaci na so in wacuku
people should come back the only problem we are having in southeast now is political differences because IPOB is
yana cewa ne jama'ar Ibo su tafi gida da waɗannan tashi-tashin hankulan da ke faruwa siyasa ce kawai kungiyar nan ta aiko kungiya ce da ke tsaron yankin kudu maso gabashin Najeriya kuma tsaron yankin take yi ba yadda za mu cutar da al'ummarmu muna kira ga jama'armu su tafi gida ba wani abu na tashin hankali da zai faru
but they should come back home there's no cause for alarm
Rundunar 'yan sandan Najeriya ita ce take kula da rayuka da dimbin dukiyoyin jama'a kuma ta ce a tsaye take ta tabbatar da tsaro a yankin na kudu maso gabashin kasar. Ahmad Amanni shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Enugu na kuma tuntube shi don jin irin matakan da suke dauka. Lamidu Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
A gaida Lamidu Abubakar, su ma dillalan kifi sun nuna damuwa kan rashin ciniki da suke fama da shi a fuskar shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti mai gabatowa. Ga wakilinmu Alfonso Okoregwe da ƙarin bayani.
Yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen bukukuwan Kirsimetin bana, dillalan kifi a Enugu sun bayyana damuwarsu kan yadda suke fuskantar karancin ciniki da suka danganta da rashin kudi a hannun jama'a. Dillalan dai sun ittifaki kan cewa cinikin Kirsimetin bana ya yi karanci matuƙa idan aka kwatanta da na lokutan baya. Alhaji Kaka Ahmadu Waziri, shugaban kungiyar dillalan kifi a kasuwar Akwata da ke birnin Enugu, ya koka cewa suna tafka asara sosai saboda akwai kifi jirge amma babu masu saya.
Cinikin ne ba sosai ba kamar irin wai shekarun baya, irin can ko shekara biyu ko uku da ya wuce bane. Bana ga kayan da ba matsayin sosai. To wani kayan mamu da kanmu muka ga wallahi asara muke. Wasu kuma masu siyan namu a nan ma su ma siyan da mu muke kuka ga su ma suke kuka. Wallahi kifi na nan tsadan rayuwa ne kawai tsadan mai ne. Yanzu mota daga Adama zuwa nan muna dauke shi ₦1,600,000 iya kudin mota kuma bayan haka ga abubuwa ma'aikatan kan hanya da produce wallahi daga Yaula zuwa nan sai mun kaje akai ₦1,000 da wani abu abinda bara muke siya a can bai wuce ₦30,000 ba ko ₦35 a can yanzu ana ma ₦60,000
haka zalika shi ma mallam Yusha Umati yana ganin tsadar rayuwa ce ta janyo karancin cinikin
a halin da muke ciki yanzu ciniki yayi baya ba kaman kin sama su bara ba yanzu wannan satin shine engine din kasan a wurinmu amma har yanzu da haina muna fama da kaya saboda tsadar rayuwa yayi yawa kudin motar da muke biya da daga Arewa zuwa Kudu an yi double kuma an ƙara maimakon kwali zamu biya mace naira ₦2,000 yanzu yana kai ₦6,700 to yanzu ga haina kayan da muke kawowa ma sai dai a tiya mana gasa yanda muka san shi
a cewar Mr. Alexander Okeni
wannan shekara mu ɗan dilali masu sayar da kifin mu ne muka fi masu sayar kayan to dan haka wannan shekara ba su yi sam gaskiya abun ma ya dame mu ma
shi kuwa Alhaji Mamuri Gana ya lura cewa sake fasalin kudin naira wanda gwamnatin tarayya ta yi ne yake shafar ciniki a daidai wannan lokacin
kasuwar wannan shekarar ya kwanta wancan shekarar war haka an kai zo kasuwar mun nan ina gani ba ma samu kaya ko daya kasa ba amma gashi nan har yanzu kaya a zibe ana neman masiya kuma babu dalili dai yawanci muna ganin kaman yanayin canjin kudin nan shekarar wannan matsala saboda babu kudi a hannun mutane sam wa'adin da gwamnati ta bayar dole gwamnati za ta kara saboda in baka ba kudin ba za samu babu kudin hannun mutane
Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Enugu Nigeria
a gaida Alfonso Sokorigwe yanzu kuma ga rahoto na musamman
kasancewan ana shirye-shirye na gudanar da bukukuwan Kirsimeti da kuma na murnar shiga sabuwar shekarar 2023 da zirai waɗansu ɓangarori na an da ake sayar da kayayyakin masarufi ana samun matsaloli waɗansu sun ce dai an karya farashi amma kuma waɗansu sun ce ba nan gizo ke saka ba wanda ya sa ni tattaki an da na shiga shagon ajiyar waje mai sayar da kayayyakin masarufi a Benin cinikayyar ƙasar Jamhuriyar Kamaru Duwala domin ya yi mana ƙarin hace kan yadda ake ganin kayayyakin na masarufi sun yi tashin goron zabi ko kuma bayan haka ga yadda hirarta mu ta kaya
ina tare da Alhaji Lawali mai shago wanda yake sayar da kayayyakin masarufi a cibiyar kasuwancin kasar Jamhuriyar Kamaru Duwala Alhaji barka da
barka da mana
ya farashin kayayyakin masarufi shi
ka to kayayyakin masarufi alhamdulillah ala kulli halin mun gode wa Allah tunda shi ya kawo lokaci kuma ya kawo mana lokaci yanzu kuma abu yana zuwa komai da sauki shinkafa ta ragu gaskiya mai ma mun samu ragowa da yawa daga kamfanonukan kamar duka kuma aikin su gaskiya yana kyau kwarai da gaske tunda minister de commerce a koda yaushe yana yin shago don dubawa na wake sayar da letan mai muna sayarwa yau ₦300 minister san ana sayarwa mamuwan yawa karton mai yanzu ₦20,000 ne da har da ya kai ₦21,000 yanzu an samu rage shinkafa akwai ta 8.5 yanzu akwai ta 10 ma ta 10 da 12.5 ne ya tsada 10 manya muna da 17 16.5 har 19 to duk da abin da ka zo da shi zaka samu daidai matsayinka to kaya kamar alhamdulillah kaya sun sauke kantuma ya ragu tunda kilo yau bakiki muna sayarwa 700 770 da kuma sai da kai jakama to kaga komai ya ragu amma tsakankanin wannan wata muka ga kaya ya soma yin kafa to muna fatan Allah ubangiji kuma ya yassare mana abinda zamu sayar Allah ubangiji kuma ya kama da sauƙin rayuwa Allah ya bamu lafiyar sama lafiyar cikin kafan mu ta Kamaru muna alfahari ne ta kwarai da gaske
malam bala mai sai da naman ya da waɗansu kayayyaki a wata babbar kasuwa da ke Benin na Duwala shi ma ya mana ƙarin haske kan ƙarin farashin da aka samu akan waɗannan kayayyakin wanda yake za a yi amfani da su a lokacin da ake gudanar da bukukuwa bukukuwan Kirismati ko kuma na shiga sabuwar shekara ga abinda yace.
Ina tare da ɗaya daga cikin masu sayar da naman miya a ƙasar Kamaru, kasancewar bukukuwan a ƙarshen shekara sun mazo, misali ma musamman bukukuwan Kirismati. Yanzu ya kuke ganin wannan farashi da yake na naman miya a wannan birni na Duwala?
Yanzu kam akwai tsada, yanzu kam da kam akwai abu na ba na amma yanzu kam akwai tsada.
Nawa ne kuke da kilo na jan nama da kuma na kayan ciki?
To jan nama kuma mara kashi kuma jaka hudu, to da kashi kuma jaka uku da rabi. To yanzu kuma ga gobe kuma fit kuma za a ce ma yau ma an kira daga laboratory cewa kaya kam akwai zafi, sun ce ma gobe kila za a sai da nama jan nama jaka hudu da biyar.
Nama kanya?
To mara kashi kuma jaka hudu, haka sun ce ba sa abuna za a yi gobe ba.
Na yanzu kana ganin cewa shanu ne suka yi galanta zuwa zuwa daga arewacin Kamaru?
Shanu ne ya yi tsada yanzu ba, domin fetnan shi ne ya sa.
Yanzu ba wani kira za ta gwamnatin kasar Kamaru a wajen ganin cewa an zanta da falatin saboda talakawa da kuma abin gudanar da abubuwa Kirismati a kasar Kamaru?
Ne, ban sa abuna za a yi ba. To kila a tambaya waɗanda suna da shanu nan su yi kuri daidai da talakan da zai saya nama ya ci, in ba haka ba ga talaka kan ba zai iya ci nama a garin nan ba.
To madalla, mun gode.
Na yi karo da Hajiya Rake Sani, wanda yake ita ma mai sayar da sayarwa ne na kayayyakin masarufin, kuma tana gudanar da cefanen bukukuwan bikin Kirismatin da kuma na sabon shekara ga abin da ta ce.
Ina tare da Hajiya Rake Sani wanda yake na haɗita a yayin da take gudanar da cefane na kayayyakin masarufi a babban kasuwa da ke birnin Duwala. Ta yi mun bayani akan yadda abubuwan ke tafiya musamman a ƙarshen wannan shekara da za a gudanar da bukukuwan Kirismati da kuma bukukuwan shiga sabuwar shekara. Ga shi a kasuwa, me za ki faɗa a daidai wannan lokaci?
Salamu alaikum. Abin da zan ce, kayan abinci sun yi tsada. Shinkafa iri-iri ne, akwai na 23, akwai na 22, akwai na 22 babu, mai kan ba a magana jaka 23 ne, mai mayo jaka 23 karton. Bidon kuma akwai sele, akwai vrak vitamin, sele kuma yana nan 30 ne, duk sun yi tsada.
Ya flawa ko kuma shi kantu?
Kantu shi ma ya haura. Yanzu kantu da ana sai jaka babban buhu, ana sai jaka 18, yanzu shi ma ya kai jaka 30, domin kilo yanzu jaka ba 10 ne ake sai. Kantu ya karu shi ma. Filawa ma da karamin buhu jaka 12 da rabi. Da jaka 11, yanzu jaka 12 da rabi, babban buhu jaka 15 har 16.
To yanzu ke mai kukan shiga irin yadda kayayyakin ne suka kai kashin wannan zanzu da farashin su da gwamnati ta kasa wasu?
A gaskiya mu abin da muke so game da gwamnati ya sassauta mana a rage kuɗin abinci, kayan abinci komai ya tsada. Mutum ya je da jaka biyu kasuwa ma bai iya ya cefa ne, ko da kifin nan busheshe je siya ba zai iya haɗa cefanin jaka biyu, bai sai kifi ya sai shinkafa mai wawa duka ya cefa ne bai kaiwa, don kaya ya tsada gaskiya, komai ya tsada.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta kalawa lafiyoyin duniya gurabe na zuwa buga gasar cin kwallon kafa na duniya baki daya sai dai nahiyar mu ta Afirka ta samu gurbi 4 zuwa 5 wanda ake ganin cewar nan gaba su ne waɗanda za su taka leda bayan gurabe 5 din da muke da su a wasan cin kofin duniya da za a gudanar amma na tattauna da tsohon dan kwallon kafa kuma mai bibiyan harkokin tamola na duniya baki daya Alhaji Habibu Inuwa ya yi mun karin haske kan yadda shugaban kwallon kafan na duniya Infantino ya yi wannan karin ko me yasa hakan ya faru ga tattaunawar da muka yi da shi
to magana din ya kunshi abubuwa da yawa na farko shi mai tafiyar da ball duniya shi Infantino hangan abu yayi ya ga cewa in bai karawa Afrika waje biyar ba haka zo wajen kuriya zai je fadi dalili don mu Afrika anan muna da kungiyan zabe ya dudu sauran kasa ya duma Europe ma yawa shine yaga dole ya sha kan mu mu bi bayan shi inda ya samu kuriyan mu ya san je shige shine kamun ya dauki wannan sandan tafiyar da kungiya shine kaga ya alkawari cewa midin muka dafa masa baya zai ba mu waje biyar kajin da akai Allah ya sa kuma akai kuriyan ya shige ya cika alkawari na biyu kuma ta kunshi maganan cewa inda muka tashi da a cikin dama dan baltin kasa 32 ne yanzu an je 40 da takwas an karawa Afrika biyar mu ne yanzu na biyu muke bin tura wannan to kuma da akwai duwa da transmission din tele masu sayan ana bola ana kwallo masu sayan transmission din ball su ma suna da yawa me yasa ne ce ma suna da yawa don kudi zai shiga cikin FIFA za su sayi exclusivity din match kaga an tashi 32 an zo 42 ball je tsawo na farko kuma pool da za a yi ba za a yi pool hudu ba pool equipe uku za a yi a fara cire 16 sannan a ci gaba da sejan da final ka ji abin da ya kunsa ai da wayonsa ya yi ya san wanda kila wani a Afrika nan da muke tashi idan mu ya budu wani zai iya fitowa ya ce zai takara da shi kuma mu kuma yan Afrika nan zamu yi dafa masa ba da yake mun fi kowa federation masu yawa zai iya faduwa shi sa kaga ya mana alkawari kuma ya cika alkawari ne mu ma muka yarda kaji dalili to yanzu hakan nan ma Maroc ita ma tana bukatan cewa daga an yi kofin duniyan nan a Mexico, Italy da Canada su ma suna so su hada sun samu goyon bayan ma eto sun samu goyon bayan sa to muna jira dai mu ji sun ce bayan Mars za a warware komai za su sanar da kowa wanda za su samu haɗin kai da kuma wanda za su samu su hada 2030 kaji abin da yake gudanawa
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Da wannan kuma muka zo shirin mu na karshe wato labarai a takaice
Sashin tabbatar da yancin addini a matakin kasa da kasa na Amurka ya yitar da hukuncin daurin shekaru 10 a gidan yari da aka yanke ma wasu mata biyu mabiya addinin Baha'i a kasar Iran. Duka matan biyu, Vamai Sabet mai shekaru 69 da Fariba Kamala Badi mai shekaru 60 sun mai shekaru 10 a gidan yarin daga shekara ta 2008 zuwa 2018 tare da wasu mutane biyar daga al'ummar Baha'i din ta Iran. Sashin tabbatar da yancin dan adam din ya ce tsare mutanen bakwai ya biyo bayan irin hidimomin addini da na zamantakewa da matan ke yi a cikin al'ummar ta Baha'i a kasar Iran. Hukumomi a Pakistan sun ce yau Juma'a wani dan kunar bakin wake wanda ke tafi cikin wata mota ya tarwatsa kansa a wani wurin duba ababen hawa a Islamabad babban birnin kasar inda ya halaka wani dan sanda baya ga wasu mutane goma da ya raunata.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da wadda ta bada umarni wato Julie Legislation, da kuma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage, nake muku fatan alkhairi da fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya.